Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel a sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 11 ga watan Mayu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfil da kanin labarai.
Wayanda muka gani ba su kai mutum 100 ba, muka tambaye shi ina suke.
Fada a babban birnin kasar Sudan ya ƙara muni a jiya Laraba yayin da shaidu suka bayar da rahoton har-harar ta sama. Amurka za ta samar da dala biliyan 1.2 a sabon tallafin soja ga Ukraine da suka haɗa na tsaron sama da makamai. Haka kuma za a ji cewa kasar Iran ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane 7 a gidajen yari da ke wajen birnin Tehran jiya Laraba.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa bayyanar wani sabon sansanin 'yan gudun hijira a jihar Kaduna ya janyo cece-kuce.
Wayanda muka gani ba su kai mutum 100 ba, muka tambaye shi ina suke, yace sun tafi neman abinci. Sai muka fahimci cewa wayannan mutanen da ake ce ma 'yan gudun hijira ba yau suka zo ba jiya suka zo ba, suna wannan gari tun shekarar da ta shuɗe.
Za a ji cewa hukumomin tsaro a jihar Kano sun ce suna ɗaukar matakan magance matsalar kwacen waya a hannun jama'a da wasu ɓata garin matasa ke yi a wasu sassa na birnin.
Akwai rinduna da nake da shi daban-daban na musamman a ofis, wanda kusan saboda rahotanni da koke da muke samu abun jama'a a ƙirƙirinsu suka fi saba da riba ranar suna wannan aiki.
Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali da Alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Fada a babban birnin kasar Sudan ya ƙara muni jiya Laraba yayin da shaidu suka bayar da rahoton har-harar ta sama da makaman roka da kuma harbe-harbe a unguwanni da dama. A kudancin Sudan, fada tsakanin kabilu da aka kwashe kwanaki ana gubzawa ya haifar da fargabar barkewar rikicin wanda akasari a kusa da birnin Khartoum. Dakarun Sudan ƙarƙashin jagorancin Janar Abdul Fattah al-Burhan sun kai hari a birnin Khartoum da 'yan uwanta biyu, wato biranen Ord, wato Omdurman da Bahari, a rana ta biyu a daidai lokacin da suke ƙoƙarin tarwatsa rundunar sojojin sa-kai ƙarƙashin jagorancin Janar Muhammad Hamdan da Galo, da ya yaɗu zuwa unguwannin jama'a da ya riƙe tun lokacin da aka fara faɗa tsakiyar watan Afrilu. A kudancin Sudan, babu tabbas ko faɗan da ake gwabzawa a can tsakanin Hausawa da ƙabilar Nuba ya samu asali ne sakamakon faɗan da aka yi a birnin Khartoum. Irin wannan tashin hankalin dai ba baƙon abu ba ne a kudanci da yammacin Sudan. Faɗan na baya-bayan nan a can ya yi sanadiyar mutuwar mutane 25 a cewar ƙungiyoyin likitocin ƙasar. Hukumar lafiya ta duniya ta ce adadin mutanen da suka mutu sakamakon ƙazaman faɗan da aka shafa kusan wata guda ana yi a Sudan yanzu ya zarce 600, sannan wasu fiye da 5,000 kuma sun jikkata, in ji sanarwar ranar Talata. Amurka za ta samar da dala biliyan 1.2 a sabon tallafin soja ga Ukraine da suka haɗa na tsaron sama da makamai. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce batun lokaci ne kawai kafin su maido da zaman lafiya mai ɗorewa a yankinsu na Turai ga Ukraine. An kashe 'yan ɗan jarida kamfanin dillancin labaran Faransa Armand Soldin da makamin roka a gabashin Ukraine, inda 'yan jarida ke tare da gungun sojojin Ukraine. Amurka ta faɗi jiya Laraba cewa a karon farko ta aike da wani adadin kuɗi da ba a tantance ba, watakila miliyoyin daloli da aka kwace daga asusun bankin Amurka na wani hamshakin attajirin Rasha zuwa Ukraine domin a yi amfani da su wajen yaƙi da mamayar Rasha na watanni 14. A jiya Laraba ne wata kotu ta musamman da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a Pakistan ta bayar da umarnin tsare tsohon Firaminista Imran Khan a gidan yari na tsawon kwanaki 8, yayin da kuma ake tuhumar shi da wasu laifuka daban-daban na cin hanci da rashawa a lokacin zanga-zangar da aka yi a faɗin ƙasar da kuma ƙazaman faɗa tsakanin magoya bayansa da 'yan sandan kwartar da tarzoma. Khan ya bayyana gaban kotuna biyu da aka kafa cikin dare a hedikwatar 'yan sanda da ke Islamabad. Kwana guda bayan kama shi da tsare shi da jami'an tsaro suka yi a wajen wata kotu a wani wuri a babban birnin kasar.
An jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Bayyanar sabon sansanin 'yan gudun hijira a garmar Barridon Kudansa, gundumar Kujama a karamar hukumar Cikun da ke jihar Kaduna, ya jawo cece kuce tsakanin mahukunta saboda yayin da dagacin garin ke cewa 'yan gudun hijirar sun haura 500, ita hukumar agajin gaggawa ta jihar Kaduna cewa take baske 100 ba ma, kuma sun fi shekara a garin. Saboda haka ba 'yan gudun hijira ba ne ma. Daga Kaduna ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikar ya aiko mana.
Cikin makon jiya ne dai rahoton samun sabon sansanin 'yan gudun hijira ya bayyana a garin Kaduna, wanda aka ce gwamnati ma bata san da shi ba. 'Yan gudun hijiran da mafi akasarin su ke zaune a gidaje da ke garin Marabar Ridon Kudansa a karamar hukumar Cikun ta jihar Kaduna dai sun tabbatarwa da muryar Amurka cewa suna cikin damuwa saboda hararen 'yan bindiga shi yasa suka tsero don sun hana su sakat. Adam Sule shine jagoran waɗannan 'yan gudun hijira, kuma ya bayyana halin da suke ciki yanzu.
Muna cikin yanayi, an kore mu ne daga gidajenmu, an kakkashe mana 'yan uwa, an kashe mana mataye, mazajin ma an kashe sosai. Dalilin haka da muka gan kisan yayi yawa, ba mu da abin da zamu iya muka ruga a guje, muka zo na Maraba Rido. Amma gaskiya halin da muke zama yanzu, a ci muke ciki yanzu, ba mu da wurin zama, ba abinci, yara da yawa, babu makaranta, babu ma wurin kwanciya mai kyau. Domin musamman mu ba mu da wani sana'a sai noma, sai gashi yau an kore mu a inda muke noma. Ba mu da abinci, ba mu da abin da zamu iya mu taimake rayuwarmu da shi. Muna tsoro zuwa gaba, musamman future na yara, ta yaya za su yi rayuwa yanzu da ce ba makaranta, ba sana'a. To gaskiya idan har ba mu samu taimako ba, ta abin zai zama ma communities da matsala.
Wasu daga cikin 'yan gudun hijira, musamman dai mata da matasa, sun ce akwai buƙatar agajin gaggawa saboda irin matsanancin halin da suke ciki.
Sunana Tabita Habila, mun fito ne daga Talele. Gaskiya mun rasa yanwa, mun kuma rasa kayayyaki da dama, muna roƙo, muna kuma kuka, ku taimake mu, ku taimake mu. An kwashe mana gidaje, ko mun je ba inda za mu zauna. Kaya mun rasa sosai, abinci babu, cikin garin nan da mun zo gaskiya wahala muna sha. Mazajenmu babu aiki, mataye babu aiki.
Sunana Timothy Ibrahim. Yanzu haka muna tsaya ba abun da zamu ci, muna tsaya gida ba mu da kudin makaranta, muna so ku taimake mu ne, ba mu da abincin ci, ba mu da kayan sawa. Lala muna kauro ko ga wurin ku ku taimake mu, muna so sojoji a garin mu, ba mu da wanda zai taimake mu su yi ku.
Daga cin garin Marabar Ridon Kudansa da anan ne waɗannan 'yan gudun hijira ke zama a matsayin mafakarsu, Mr. Auta Alkali ya ce shi buƙatar shi ma ita ce ɗaukan nauyin waɗannan 'yan gudun hijira don mai da su garuruwansu ba ba su abinci da riguna ba.
Wannan abin da ke faruwa ba abu ne mai daɗi ba. Mutane ne wanda 'yan ta'ada suka kore su a wurarensu da dama. Sun rasa wajen masuguni, wasu sun rasa iyaye, wasu sun rasa mazaje, wasu sun rasa 'ya'yansu, domin ta'adanci na kinafin ba sa iya zama. Gonakinsu ko ni ma da nake magana bana iya zuwa daji, jama'a da yawa kadan kenan da kike gani. Muna da akamanci mutane sun kai wajen 500 a sama da wanda sun rasa gidajensu. Amma zuwa a zo a ba su abinci, zuwa a zo a ba su kudi, zuwa a zo a ba su kayan sa, ko kuma gidan zama ba shi bane, domin jin mutum ya saba inda yake zaman shi lami lafiya, a ce an raba shi da wurin bai iya zuwa, to ya kasance ana san maka abu kenan, yana da wahala. Don haka a taimake mu inda za a koma gidaje a yi noma lafiya, domin gaskiya ba mu iya shiga daji. In ka shiga daji za a kama ka, za a kashe ka.
Bayyanar labarin samun wannan sabon sansani dai ya sa hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Kaduna ta kai ziyara zuwa garin da waɗannan 'yan gudun hijira ke zaune. Kuma babban jami'i a hukumar Malam Muhammad Ma'azu Muqaddas ya ce a gaskiyar magana akwai alamomin tamboyin da suka gani game da waɗannan 'yan gudun hijira.
Domin je mun tarar da shi sarkin garin, wani mai suna Mr. Auta Alkali, wanda muka gani basu kai mutum 100 ba muka tambaye shi ina suke yace sun tafi neman abinci sai muka fahimci cewa wayannan mutanen da ake ce ma yan gudun hijira ba yau suka zo ba jiya suka zo ba suna wannan gari tun shekara da ta shude kuma duk sun kama gidaje a wurin suna haya suna kuma zaune da iyalansu muna da yan gudun hijira muna kuma zuwa muna kuma taimaka musu da duk abun da ya kamata to kamar yadda na faɗa ba mu ga mutane sun kai 100 ba amma mun sa ma'aikatanmu idan waɗanda aka ce din sun je neman abinci sun dawo gidan yasu kuma za mu yi abin da za mu yi mu tabbatar da cewa gaskiya ne yan gudun hijirar ne ko ba yan gudun hijira ba ne
dama dai har-haren yan bindiga a wasu sassan jihar Kaduna ya sabbaba sansanin yan gudun hijira a yankunan birnin Gwari Igabi Giwa Zangon Katab da wasu yankuna na jihar Kaduna sai dai kuma hukumar agajin gaggawan ta ce ita bata san da wannan sabon sansanin yan gudun hijira na marabar Ridon Kudansan da ke karamar hukumar Cikun ba a saboda haka za ta ci gaba da bincike don tabbatar da bayanin gaskiya Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
a gaida Isa Lawal Ikara yanzu kuma ga Sarfili ya dawo da labaran duniya kashi na biyu
Iran ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane bakwai a gidajen yarbi da ke wajen birnin Tehran jiya Laraba bisa zargin su da laifukan magon kwayoyi da kuma fyaɗe inji wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama lamarin da abinda masu fafutuka suka bayyana a matsayin rataya ba ji ba gani cikin makonni biyu da suka gabata Majalisar Ɗinkin Duniya ta gargaɗi a ranar Talata game da yawan kisa mai firgitarwa a ƙasar bayan wani hukuncin kisa a ranar Litinin inda ta gabata kan wasu mutane biyu da ake zargi da aikata sabo kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Iran ko IHR ta ce an kashe wasu mutane uku bisa zargin su da laifin magon kwayoyi a gidan yarin Gezal Hisar dake birnin Karaj a wajen Tehran ya ƙara da cewa an rataye wasu mutane hudu bisa laifin fyaɗe a gidan yarin Rajeshar dake Kajar Daga ƙarshe hukumomin lafiya sun gargaɗin cewa cutar hanta za ta iya kashe mutane da yawa nan da shekarar 2040 fiye da cutar kanjamau da tarin fuka da zazzabin cizon sauro idan har ta kasance an ci gaba da watsi da kula da ita. Hukumar lafiya ta duniya tana bayar da rahotonta na shekara cewa cutar hanta mai barazana ga rayuwa tana shafar mutane sama da miliyan 350 a duniya tana kuma kashe sama da miliyan guda.
A gaida Sarfil Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Hukumomin tsaro a jihar Kano sun ce suna daukar matakan magance matsalar kwacen waya a hannun jama'a da wasu ɓatagarin matasa ke yi a wasu sassa na birnin. A hannu guda kuma masana harkokin tsaro a Najeriya sun fara ba da shawara ga sabuwar gwamnatin kasar da ke tafe game da hanyoyin kawo ƙarshen kalubalen tsaro a kasar. Daga Kano ga rahoton da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana.
Cin gabanin gudanar da zaɓukan da suka gabata a Najeriya ɓata garin matasa ke barazana ga mazauna birnin Kano ta hanyar kwace musu wayoyin hannu musamman a wasu yankuna na birnin walau da rana ko kuma da daddare. Malam Rabi Ahmad wani ɗan jarida ne a Kano ya yi bayani yadda wasu ɓata gari suka so raba shi da tasawar yayin da yake cikin mota.
Ina ɗan tsaya a nan rawun na Isaka Rabi nan kusa da Beirut kawai sai wani ya zo gefen mota ta sai ke ce min malam baka gani ka taka ni sai na juya haka kan nace ni ban taka ka ba ashe ya ɗauke min hankali su biyu ne ɗayan ya zago ta can wancan kofar kawai sai mutane suke ce min kai sun fa ɗauke maka waya na kashe mota akan titi na bisu da gudu farkon wani layi a Beirut kawai sai na gansu a zaune a cikin wannan layin suna zaune a wajen su goma. Kowane na ci ya bani waya ta nan take na to da shi tiryan-tiryan na kai shi gurin jami'an yan sanda domin a ladattar da shi. A lokacin da abin ya faru da ni ne mamakin yadda muna tsaye a wannan junction din amma mutane maimakon su kama min dauki su bi su ma su kama su wai su suke gaya min cewa an dauke min wayata. Idan mutane suna yin kukan kura wani lokacin wallahi tuni an samu saukin waɗannan al'amuran. Ai sun fahimci mutane gaba daya a tsorace suke a razana suke suna tsoron lafiyar su da haka shi yasa suke cin karansu babu baka.
Sai dai hukumomi a jihar ta Kano sun ce wannan sabon kalubale yana da alaka ta kudda-kudda ta amali da ababen sanya maye da matasan ke yi. Abubakar Idris Ahmad shine kwamandan shiyar Kano na hukumar NDLEA mai hana shada fataucin ababen sanya maye a Najeriya.
Waɗannan matasa da suke irin wannan mummunan aiki yana da halaka da ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi. Ko dai su kwace wannan waya da su je su sai da ita domin su samu kuɗin da za su je su sha wannan waya. Ko kuma sukan kwace wayan ne bayan sun yi nan kas. Ba sa jin tsoron kowa, ba sa tausayin kowa. Su furo mutane su yi wani abu. Akwai rinduna da nake da shi daban-daban na musamman a office. Wanda kusan saboda rahotanni da koke da muke samu a gun jama'a na kirkurinsu suka fita ba dare ba ranar suna wannan aiki kuma alhamdulillahi na ba da layi na akata kwana ga jama'a akan cewa duk wuraren da suka ga irin wannan abu ya faru maza-maza su kira mu insha Allah za mu kai dauki.
Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da masana harkokin tsaro a Najeriya ke bayyana hanyoyi ko matakan da ya kamata sabon shugaban Najeriya Bola Tinubu ya dauka domin magance kalubalen tsaro a kasar baki daya bayan an rantsar da shi a karshen wannan wata na Mayu.
Na farko ya dubi tsari na sojojin kasa ai garan bawul, sannan a dauko waɗanda ake ganin za a rantsar da su. Idan Qur'ani ne a basu, in Kristoci ne a basu Bible, su rantse. Kada kowa ya je ya sa san ransa. Abu na gaba shine sai ya dubi order security, sojojin sama su ma kaga su ne helper ai. To waɗannan mutane ta cewa za a yi samu sahihan jami'ai waɗanda a nuna masa wannan shi ake bukata.
Manjo Muhammad Lawal El Yakub kenan mai ritaya. Abin jira a gani dai shine ko irin waɗannan shawarwari ka iya tasiri ko aka sun haka. Musamman la'akari da yadda 'yan Najeriya ke korafin cewa ba kasafai shugabannin kasar ke aiki da shawarwarin ƙwararru ba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa, ba roƙi ka don kawai ba.
Zawarci bala'i babban bala'i ne, sai dai wanda suka dandana ne za su san cewa babban bala'i ne.
Ba za ki ga ba zawara da ɗaya ba, za ki ganta ta biyu da uku. To kin ga wani yana tsoro daukan wannan nauyin a kansa.
Duk namijin da yake so na sai dai ya so ni tare da ƴaƴana, to a hakan ya kai ga wannan bazawarin shi ma ya janye kafa.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kwanakin baya shirin domin iyali ya haska fitila kan yawan mace-macen aure, dalilai da kuma matakan shawo kan matsalar. Sai dai bamu dauki lokaci mun nazarci tasirin lamarin musamman ga ma'auratan da kuma ƴaƴansu ba. Abinda zamu haska fitila akai kenan a yau, la'akari da korafin da zaurawa a ƙasar Kamaru ke yi cewa suna fuskantar kalubale a fuskoki daban-daban. Wakiliyarmu a Benin Yaounde, Maimunatu Sado, ta tattauna da waɗansu zaurawa mata biyu, Habiba da Mariya, da zama ambata da sunansu kawai ba inkiya. Habiba ta fara da bayyana tushen kalubalen da suke fuskanta.
Kin san cewa a tafiyar da muke a yanzu ana samun 'yan mataye da dama. 'Yan mataye suna tasowa musamman mai da ka duba daga shekara 14 har izuwa sama. Za ki ga akwai yawancin 'yan mata a tafiyar da muke a yanzu, ko da yake rayuwarmu na yau ma a yanzu in kika duba zawarawan ma sun yawa da gaske. Sun yawa, amma duk da haka ba za ki ga ba zawara da ɗaya ba, za ki ganta ta ɗa biyu ɗa uku. To kin ga wani yana tsoro ɗaukan wannan nauyin a kansa. Duba da ganin cewa wasu zawarawa idan sun fito iyayensu maza suna watsi da waɗannan ƴaƴan, basu kulawa. To kai mai neman aure idan ka zo gurin wata bazawara ka same ta da ƴaƴa, to kin ga wannan ma yana iya koran shi manemi, saboda yana ganin cewa ga ƴaƴa a gabanta da zarar ya aure ta, wani zubin za a ga nauyi wani bangare ɗaya nauyi ya koma kan shi. Kin ga yana ɗaya daga cikin abin da yake kai ga wato zaurawa ke samun wato cikas kun suke sa ba su samun mijin aure da wuri. Wani na biyu kuma a rayuwarmu yanzu zaki ga cewa ana ɗaukan wasu zauraron kamar suna yawo duk da cewa akwai masu yi, amma to shi ana haɗawa duka akan cewa dukkanin su yawo suke kuma wato su suke kashe auren su ma suke fitowa. Kin ga wasu mazajen a gaskiya suna tsoron auren zawarawa a yanzu.
Hajiya Maryam, kin ji dai yadda Hajja Habiba ta yi bayani a kai, shin yana daga cikin wato cikas kenan da kuke samu idan kuka fito wajen aure ko kuma mazaje sun mutu batun maganan yara? Saboda haka wato ba a zuwa neman ku aure.
Wannan maganan da ta yi gaskiya ne, kasancewa na kasance ne ma bazawara, ina da yara guda uku. A gaskiya kafin wato akwai wani da ya zo mini har ya kai ga shi kan ma furta mini yayi, ce mini yayi shi kan bai zai iya daukan nauyi na da yara na ba, idan har zan mayar da waɗannan yara gurin wato mahaifin su, shi ya amince zai aure ni. Ni kuma ganin cewa shi wannan mahaifin nasu ba shi da wato ba mutumin kirki bane, kuma to yana da zamu iya kaman da a nan faransance muke cewa irresponsible ne, kasance na ce
ba zai iya
nauyin yara na ba da kuma tarbiya. Shine ni kuma nace zan rungumi abina duk abin da zai faru, duk namijin da yake so na sai dai ya so ni tare da ƴaƴana. To a hakan ya kai ga wannan mijin ne shi wannan bazawarin shi ma ya janye kafa, kasancewa na ki amincewa da bukatan da yace in mayar da yara gurin wato mahaifinsu. A gaskiya akwai muna samun cikas sosai fiye da yanda kuke tsammani, domin wasu ma mazajen din da suke zuwa zaka ga sai su ce maka gwaji suka zo yi. Wani zai ce maka
shi kamar yaya?
Gwaji za ce maka an zo wato an san bazawara cewa ita ainihinta ta fito ta riga ta san rayuwar aure, zaman wato kwanciyar aure. To kin ga wannan yana tare da wato manyan matsaloli man da mu zaurawa muke fuskanta. A gaskiya ba abin da ya fi aure idan ka ga cewa bazawara tana waje, akwai abubuwan da take fuskanta da dama. Ko a 'yan matancinka ba ka fuskantar irin waɗannan matsalolin, kasancewa suna gani yanzu ai ka fito kin riga kin goge, zaki iya kowane namiji zaki iya ɗauka. To a gaskiya wannan ya kamata mazaje su san cewa ba dukkanin zaurawa bane suke da irin wannan halayya. To wasu zaurawan din ma sun mai da wannan kaman kasuwanci. Zaka ga wata bazawaran idan ta fito aure tana da kuɗi fiye da yanda kike tsammani, tana juya da buri da kuma nuna cewan, ko kuma idan ka fito kana so ka nuna ma shi mijin da ya sake ka cewan ai gashi ka sanja. Domin wasu zaki ga cewa a cikin aure sun wahala, yanzu idan ta fito zata nuna wa namijin din cewa yanzu ne fa ba wahala nake yi ba, jin daɗi nake yi, rayuwan waje yafi mini rayuwan aure. Kuma ba haka bane, rayuwan a gaskiya babu kaman rayuwar aure. A ce da zawarci bala'i, babban bala'i ne, sai dai wanda suka danɗa nani da su san cewa babbar bala'i ne zawarci.
To Hajiya Habiba, akwai maganar da wato Hajiya Maryam ta yi dangane da zaurawa waɗanda suke ba da kansu ba tare da wato, ko kuma kamar yadda ta yi magana akan batun maganar zancen ɗanɗano da sauransu, hakan ya taɓa faruwa da ke?
Batun wato rashin kamun kai a gaskiya zaki ga cewa ni a gani na shi namiji ne yake fara wato sanya mata bazawara cikin wannan halin. Saboda a gaskiya zaki ga da zaran mace aurenta ya ƙare, zaki ga za ta samu manemai da dama yadda suke laya kofar gidansu na cewa za su aure ta. To amma da zaran kin soba wato sauraron su ɗaya bayan ɗaya, to zaki ga cewa a cikin ɗari misali zaki ga 20 ne suke zuwa da maganan aure, saurin ɗin dukkanin su akan maganan wato maganan ba tsarashin kunya da sauransu suke zuwa gare ki. To zaki ga cewa a gurin mace mai rauni talaka wanda kuɗi yake rinjayarta, abubuwan duniya suke rinjayarta, zaki ga ita shi ta fada a cikin wannan tarko, zai ki ganta ta soma yawo. Misalin kamar yadda na magana ɗazu za ki ga ta rabu da mijinta saboda bai ɗaukan ɗawainiyar 'ya'yanta har ila yau da ta dawo gida bai ɗaukan ɗawainiyar yara. To za ki ga cewa da zaran tana gida ita kanta ba ta da aikin ne. To sai ki ga cewa shi wannan da ya zo da kuɗi yake rinjayen ta, shi ki ga ta faɗa a wannan tarko saboda yana ba ta abin hannu, yana ba ta duk abin da take so, kuma yana ba ma yaranta.
To shin bai dace cewa waɗannan mata zaura waɗanda suka samu kansu kasancewa ba duk mace ce take so ta kasance ba zaura ba, wasun su yana samun su ne, wasun su kuma su suke so ma su bar gidajen aure kamar da kika lissafa. To me yasa yayin da suka fito daga gidajen auren su din ba sa kokarin kama sana'a domin su yi kokari su magance wannan matsalolin da suke fuskanta?
A to ai kin ga duk wanda yake da niyan dama kashe auren sa ya fito, to dama akwai abu a kansa, akwai wannan abin a kansa saboda ta fito ta yi rayuwa ne. Saboda a yanzu zaki ga cewa rayuwa ita ce akan gaban mata da dama, wanda ya kai ga ko a ƴan mata ce idan mutum bai da kuɗi ba za ta saurare shi ba. Yau na idan mutum bai da abin hannu ba za ta saurare shi ba. Saboda haka ni na ga zawarawa da dama, kamar ni misali za ki ga cewa ina da wasu ƙawaye na zawarawa, amma za ki ka duba rayuwar da suke ciki, amma mu a ƙalilan da mun ki shiga wannan hanyar za ki ga irin rayuwar da suke yafi na 'yan mata.
Idan
baka dage baka daure zuciyanka ba, kuma baka da imani baka dogara da Allah ba, to wallahi sai ka shiga wannan hanyar. Za ki ga abin da zawarawa suke aikata yanzu 'yan mata ko rabe shi ba ta aikatawa. To na biyu kuma abin da yake kai ga wato waɗannan zawarawan shiga wannan hanya, za su ga tun a aure yau namiji ya hana mace ta yi aikinta, ko kuma mace ita kanta tana da lalaci ba ta neman sana'a. To kin ga yau idan miji ya mutu ko kuma kika rabu da miji, dole sai kiga wata a gurinta dole ne shi ta shiga wannan hanya, domin babu yanda za ta yi. Wata a cikin aurenta ta rasa iyayenta, ta rasa gatanta. To yau a ce miji ya mutu ko kuma ta rabu da mutu gidan ta rabu da miji gidan wa za ta? To kinga gara ma a ce wata bazawaran tana da iyayenta, kamar mu kinga a gidan iyayenmu muke alhamdulillahi. To amma yau za ki ga mace tun a gidan aurenta iyayenta sun rasu, dama daga gidan iyayenta aka kata ɗakin mijinta, to yau iyayenta sun rasu gatanta, aure ya mutu ga 'ya'ya biyar hudu, yau aure ya mutu gidan wa za ta da waɗannan 'ya'ya? In ba iyayenki ba, wa zai ɗauki miki ɗawainiyar ke da 'ya'yanki? To kinga a wannan ma yake kai ga wato mace take shiga wata hanya daban.
Ba iyakar ta kenan ba, idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji yadda wannan lamari ke shafar 'ya'ya da ke tsakanin ma'auratan da suka kashe aure da kuma tasirin lamarin tsakanin al'umma. Muna godiya ga Mariya da Habiba da suka bakunci shirin, da kuma wakiliyarmu Maimunatu Sado da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin. Yanzu a madadinsu duka da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya.
To madalla gaida alheri Grace Abdu, yanzu kuma sai labarai amma a takaice.
To a takaicen fada, babban birnin kasar Sudan ya kara muni a jiya Laraba, yayin da shaidu suka bayar da rahoton hare-hare ta sama da makaman roka da kuma harbe-harbe a unguwanni da dama. A kudancin Sudan fada tsakanin kabilu da aka kwashe kwanaki ana gwabzawa ya haifar da fargabar barkewar rikici wanda aka sari a kusa da birnin Khartoum. Amurka za ta samar da dala biliyan 1.2 a sabon tallafin soja ga Ukraine da suka haɗa na tsaron sama da makamai. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce batun lokaci ne kawai kafin su maido da zaman lafiya mai dorewa a yankinsu na Turai ga Ukraine. A jiya Laraba ne wata kotu ta musamman da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a Pakistan ta bayar da umarnin tsare tsohon Firaminista Imran Khan a gidan yari na tsawon kwanaki 8, yayin da kuma ake tuhumar shi da wasu laifuka daban-daban na cin hanci da rashawa a lokacin zanga-zangar da aka yi a faɗin ƙasar, da kuma ƙazamin fada tsakanin magoya bayansa da 'yan sandan kwantar da tarzoma. Iran ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane 7 a gidajen yari 2 da ke wajen birnin Tehran jiya Laraba, bisa zarginsa laifukan mugun ƙwayoyi da kuma fyaɗe.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza daidaita mana sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.